Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Wakilan majalisar dokokin Amurka sun bayyana goyon bayan su ga Amurka ta ci gaba da aiki da sojojin ta Libya. Suna masu cewa hakan yana da muhimmanci wajen sake haɗa kan kasar da kuma hana kasar zama tangarɗen ta'adda. So ma'anar Amurka a Libya yana ci gaba da rarraba kawunan Amurka a siyasance tun bayan da tsohon shugaban kasar Barack Obama ya kaddamar da harin soja kan kasar tare da amincewar Majalisar Dinkin Duniya da nufin kare ƴan rajin demokradiyya daga matakin murƙushe su da gwamnatin kasar ta wancan lokaci ta ƙudurya niyyar yi a shekara ta 2011. Matakin na soja shi ya haifar da yamutsi da kasar ta Libya take fama da shi har zuwa yanzu. A wata firulun bara, shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta da wata rawa da za ta taka a Libya in banda yakar mayakan ISIS. Wakilan majalisar dokokin na Amurka sun faɗa ranar Laraba a lokacin da karamin kwamitin harkokin waje mai kula da gabas ta tsakiya da kuma Afirka ta yamma a majalisar wakilai ta yi zamansa cewa ƙungiyoyin ISIS suna sheƙe ayarsu a wurare da babu hukuma tsayayya. A Afghanistan, kafofin yada labaran ƙasar sun ambaci jami'ai suna waɗanda suka tabbatar da cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wata rumfar rijistar masu zaɓe a birnin Kabul. Jama'an sun ce akalla mutane 5 sun halaka, wasu rahotannin kuma suka ce mutanen da suka halakan sun kai 15. A makon jiya ne shugaba Ashraf Ghani ya kaddamar da shirin yi wa mutane rijista, mataki da ya baiwa hukumar zaben kasar mai zaman kanta damar yi wa 'yan kasar rijista saboda zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi wanda za a yi ranar 20 ga watan Oktoban bana. Wannan shi ne karo na farko a tarihin kasar da za a gudanar da zaɓe bisa rijistar 'yan ƙasa. A Iraki kuma, yayin da babban zaben kasar ya gabato domin ƙuri'ar zaben 'yan majalisa waɗanda za su kafa sabuwar gwamnati, ƙungiyar ISIS ta ƙi ƙasa-ƙasa ta ce sai ta kai hare-hare kan 'yan siyasa da za su yi takara a wannan zaɓe. Ƙungiyar ta tuno da saƙon Abu Musab al-Zarqawi, ɗan ƙasar Jordan ɗin nan wanda ya ƙaurin suna a shekara ta 2015, wanda ya yi kiran da a ƙaddamar da mummunar yaƙi kan zaɓen majalisar dokokin Iraki a lokacin. ISIS ma a ranar Juma'a ta ce duk wani ɗan takara da masu jefa ƙuri'a da suka shiga zaɓen nan za a ɗauke su tamkar waɗanda suka yi ridda. Ana ɗaukar Al-Zarqawi a zaman uban gida ga ISIS, wanda shi ne jagoranci wani reshin Al-Qaida a ƙasar ta Iraki a shekara ta 2014. An kashe shi a shekara ta 2006 a wani hari da jiragen yaƙin Amurka suka kai a Bakuba da ke arewacin Bagadaza. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin hare-hare da aka kai a lardunan Anbar da Diyala da Kirkuk cikin kwanaki 10 da suka wuce. Ta ce ta auna 'yan siyasa ko takara a zaben ƙasar da za a yi ranar 12 ga watan Mayu mai zuwa. To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ƙasar Hungary, dubun-dubatan 'yan ƙasar ne suka fito don zanga-zangar ƙyamar gwamnati saboda kakagida da ta yi kan kafofin yaɗa labarai. Dalili da ya sa suka ce Prime Minister kasar Viktor Orban ya samu gagarumar nasara a zaben kasar da aka yi cikin wannan wata. Gangamin da aka yi a birnin Budapest shi ne na biyu a gangami mafi girma tun bayan zaben kasar da aka yi ranar 8 ga watan nan, inda masu zanga-zanga suka yi kira ga jam'iyyun hamayya su haɗa ƙarfi domin tunkarar jam'iyyar NFP mai mulkin kasar mai ra'ayin kishin ƙasa ko ƙyamar baƙi, wacce ta lashe kashi 2-3 na kujeru a majalisar dokokin ƙasar. Tun a shekara ta 2010, Prime Minister kasar ya ƙara ikon gwamnati kan kafofin yaɗa labarai, kuma ya naɗa muƙarrabansa shugabannin waɗannan cibiyoyi waɗanda kafin hakan suna zaman kansu, yayin da matsayarsa na ƙin karɓar 'yan gudun hijira ko 'yan cirani ya jawo saɓani tsakaninsa da ƙungiyar tarayyar Turai. yayin da dubun dubatan masu zanga zanga suke kada tutoci masu jawabi suna yin kira da wato sakarwa kafofin yada labarai mara ko a basu yancin su kuma suka buƙaci ai sauyin gwamnati a kasar masu zanga zanga suna dauke da rubuce rubuce da suke cewa Victor Kamaido mana demokradiya muna buƙatar yancin yan jarida da canjin gwamnati A Saudiya jami'an tsaron kasar suka ce sun harbe wani jirgi maras matuki na nishadi a Riyadh babban birnin kasar a jiya Asabar bayan da wani bidiyo a internet ya nuna harbe-harbe da bindigogi a unguwanni da gidajen sarauta suke lamari da ya janyo fargabar tashin hankali irin na siyasa a kasar kakakin rundunar yan sanda na birnin Riyadh da kamfanin dillancin labarai na kasar ya ambata ya ce jami'an tsaro sun hango karamin jirgin mara matuki da misalin karfe 8 saura minti 10 na dare babu wanda ya jikkata a harin kuma sarki Salman baya fada a lokacin
labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a mazaru assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Muhimmancin koyo da koyarwa da harshen uwa ba shi misaltuwa a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ci gaban ilimi inji masana. Wannan batu ya taso ne kuma a taron farko na kungiyar malamai da suke koyar da darasin lissafi a arewacin Najeriya. Taron ya jaddada muhimmancin koyar da darasin lissafi cikin harshen uwa. Gwamnatin jihar Katsina wacce take zaman mai masaukin baki ta alƙawarin ba da gudumawa wajen ganin darasin lissafi ya samu karbuwa tsakanin dalibai da ke jihar. Ga rahoto da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari wanda ya samu wakilcin mai bashi shawara a bangaren ilimi mai zurfi Dr. Bashir Usman Rangodiya ya ce gwamnatin jihar za ta kara jawo hankalin malamai domin kara sa son ilimin lissafi a zuciyar dalibai domin muhimmancin sa a cikin darussa.
To bayanan shine na kara jawo hankali da kuma karfafa gwiwa ga ita wannan kungiya da ta shirye wannan taro musamman domin kara karfafa ma dalibai gwiwar so da kuma koyan wannan darasi na lissafi musamman karin makarantu sannan kuma da jawo hankali na su kansu malaman dake kwanda daliban su kwari wajen tabbatar da cewa sun ƙara sa sal lissafi a zukatan dalibai domin yanzu lissafi ya zama abin da ya zama wajibi dole dalibi sai ya iya shi ya kuma ci shi akalla matakin secondary kafin ya samu damar shiga manyan manyan makarantu dake gaba da secondary saboda tare mu shine su ƙara bada hankali malamai kuma su ƙara jajircewa ita kuma gwamnati take ƙara bada taimakon da ya kamata bayar wannan su an samu malamai kwararru da su koyar da lissafi an kuma samu wurin da za a koyar da lissafin dan dalibai samu fahimta dan su wannan darasin lissafi
to wani kira zaka ga su irin daliban da wadannan zaka ga kamar sun cika sako-sako kuma in ce irin kasala waje wannan lissafi da aka ce abu ne mai muhimmanci wanda ba za ka shiga jami'a ba sai da lissafi
wato ya zama wajibi dalibi ya samu ko kuma iya lissafi saboda an ce in ma bahaushe ya ce baka da lissafi akwai matsala tare da kai saboda haka akwai bukatar dalibai su jari nan tsayinsu su mai da kulawa su a wajen lissafi dan ko ba komi ko da ba za ka koyi shi a daliba makarantu da ke gaba da secondary ba to akwai bukatar ka iya shi saboda harkoki na yau da kullum da kuma bukatar dukkan wasu abubuwan na zamani yanzu ba wanda za ka shiga wanda harshen ya darasa lissafi ba shiga ba kuma gode mai tace yanda shi ita wannan kungiya ta ke koyar dawo da hankalinmu da tabbacewa kila ma da fara koyar da lissafi cikin harusan mu na gida yana tsakar ta kuma daga dalibai sun fahimci abubuwan ake cewa dan su kama darasin sosai
kwamishinan ilimi na jihar ta Katsina Professor Badamasi Lal Charanci wanda director a ma'aikatar Alhaji Hambali Kofar Bayya wakilta ya ce wannan shiri zai taimaka gaya wajen ƙara fahimtar irin abubuwan da ake koyar da su a makaranta ya ce kasashe da yawa a fadin duniya suna koyar da dalibansu ne da harshen uwa saboda haka yana da muhimmanci a ce ana yin hakan a Najeriya musamman a arewacin ƙasa Kwamishinan ya ce jihar Katsina ita ce jiha ta farko a Najeriya ta fara kafa cibiyar haɓaka ilimin lissafi. Ya ce a shekarar 2017 da ta gabata jihar Katsina ta samu kashi 53% na jarabawar lissafi a waye da kuma kashi 68% a jarabawar neko da ɗalibai suka gudanar a jihar. A nashi tsokacin shugaban kungiyar malaman lissafi a arewacin Najeriya Professor Ibrahim Galadima na jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ya yi bayanin muhimmancin wannan taro da kuma kalubalen da suke fuskanta.
Ai ta uwar kungiya din a kowace shekara mukan yi taro kuma ana kira mutane daga ko ina, amma matsala shine mutanen mu daga arewa ba sa tafiya. To shine muka fahimci wannan matsala sai muka kafa wangare shi na arewa, muka kira ta kungiyar lissafi ta Najeriya amma arewa a chapter ko mun kafa ta ne dai dan ne mu jawo mutane su taho su rinka zuwa wajen wannan taro din da aka yi na shekara, sannan da malaman na lissafi da daliban na lissafi su ma su taho su fahimci wasu ababe wanda ake koyarwa. Na biyu kuma wai na uku mun jawo abin nan din dan mu kanmu a cikin arewa din malaman na lissafi da sauran abin nan mu hada kanmu wuri guda dan mu tabbatar da cewa an samu ingancin kare koyar da lissafi a primary da secondary da kuma makarantun da aka gaba secondary school.
Ko akwai wani kira da kake da shi ga su malaman lissafi a lokaci zaka ga kamar ana zargin su da cika ma dalibai yan kanana irin harkar lissafi wanda ba ma su iya dauka?
Ai kaga shi kanshi tsarin mulkin mu na ilimi a Najeriya ya san muhimmancin koyar da yaro shekara 1 zuwa 3 a koyar da shi da harshen shi, dan shi yasa aka sa shi haka. Ai in ka dibe America da ta ci gaba, China ma da ta ci gaba, Russia da suka ci gaba, suna koyar da yaran su na farko yaro ya fahimci harshen shi, ya san da wasu lissafai wanda harshen shi ke koyarwa, sannan a ta nan din zai iya a azama shi wani harshe can kamar na Turanci din da kamar yadda shi tsarin mulkin na ilimi ya tura.
To da ƙarshe me fata ka ga shi wannan taro?
Ai fatan mu shine na daidai mu insha Allah muna kyautata da son malaman lissafi na primary da na secondary da na ma gaba ga secondary za su ba da haɗin kai a taro kuma a tabbatar da cewa yadda ake koyar da lissafi a makarantun mu an canza an bi yadda su wayannan kasashe da suka ci gaba, mu ma mu bi sausu. Karshen ta insha Allah zaka ga lallacewa yaran mu sun fahimci lissafi, kuma a nan din sun fahimci lissafi din za su samu dama su shiga ilimin kimiyya, su shiga ilimin tsare-tsare da sauran da wasu ilimin ma wayanda suke kawo wannan ci gaba a kasar Najeriya.
Shugaban cibiyar haɓaka ilimin lissafi ta jihar Katsina Alhaji Muhammad Tukur Umar shi ma ya nashi lokacin a yayin wannan taro kamar haka.
Hakikanin gaskiya ina ɗaya daga cikin al'umma da ke farin ciki dangane da gabatar da wannan taro wanda yake shine na farko a arewa, kuma su al'umma da suka yi tunani suka girgiro wannan kungiya tsakani ga Allah sun yi daidai, kuma sun nuna mana cewa su ma masu kishin lissafi, kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin da aka kawo shi zai sa yaran mu matasa wanda za su taso su ma su dinga nuna irin kula da sha'awar su akan koyon lissafi in ma ta kama da koya shi, ko su suka girma su ne malaman da za su ansa daga hannu.
To wani koyi kuka ganin kunyi daga wannan taro da aka yi a wannan jihar ta Katsina?
Alhamdulillahi babban koyin da kuka abin da zamu ce mun koya daga wannan shine na farko dai jihar Katsina ta nuna mana sha'awar da ra'ayinta da kulanta akan duk wasu al'ummar da ake kawo a cikin jihar nan. Kos kasancewa wannan na farko mai girma gwamnatin jihar Katsina Right Honorable Abin Bello Misari ya nuna kulan shi da sha'awar shi da ra'ayin shi wanda har ya turo wakilin shi na musamman in ya zo ya kirce shi ya halarci wannan taro, kuma ya ga irin shirye-shiryen da
aka yi kake ganin zai yi tasiri ga yara? Na ga wani tare dan kacici-kacici aka yi a wannan taro.
Ya sai rubutu kaga wannan kacici-kacici da aka yi ko banza ya ƙara motivation ko kuma ya ƙara zuma sa ma yara zuma akan koyon darasin lissafi.
A yayin wannan taro an gudanar da wani kware-kwaren kacici-kacici akan ilimin lissafi ga wasu zababbun dalibai na makarantun sakandare da ke fadin jihar ta Katsina. Zardin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ba kamar yadda ake dauka ba tun farko cewa makarantun share fagen shiga primary ko naziri sai kyan gata, yanzu kusan kowa ya san muhimmancin sa. Sai dai matsalar har yanzu kamar yadda masana suka gaya Lawal Sani Kona shine rashin manhaja tsayayye daga hukumomi da kuma sa ido kan wannan sashe na ilimi.
Amma a yau a Latilas al'amarin ya sauya, duk da cewa galibin makarantun share fagen shiga primary ko kuwa nazari makarantu ne na kuɗi. Na tambayi malama a kolejin ilimi mai bada takardar shaidan digiri ta tarayya dake Yola, malama Zainab Umar, ko me yasa wannan rukunin karatu ke da muhimmanci ga dakodiya?
An yi bincike a abin nan. Binciken ya nuna duk waɗanda suke zuwa irin waɗannan karatu suna natse, sun san abin da suke so, kuma a ƙarshen zaka ga sun zama ɗalibai na gari a duk abin da suke. Yanzu ka duba kila in kana da yara da suka yi nursery, zaka ga daga nursery class 1 class ne ba sa abin nan, kuma ba sa fita su bar makaranta su ga, sai ka ga ko yaro a ko shaye-shaye ko me, an duba ba sa cika yi, an duba kuma ba sa cika barin makaranta, don haka kurun yaro yi dropping out ba sa yi. An duba kuma ko na mata da muka faɗa ɗin, zaka ga ko yaran mata da aka sa suna son su ci gaba ne.
Shi ma Professor Abbas Bunu Bashir na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibo Adama da ke Yola ya jaddada muhimmancin karatun share fagen shiga firamare.
Number one, shi wannan ɗin zai taimaka wajen shirya yaro yanda za a raba shi da gida kafin ya koma ya fara attending, ya fara zuwa makaranta. Za a kawo masa kaman wato za a cire masa labule ne, rayuwar gida da rayuwar makaranta a fara nuna musu, yanda zaka kaura zai fara canja rayuwarsa irin na zama a gida ya komar da shi irin na kullum ana zuwa makaranta. To kaga in an cire masa wannan labule ba karamin tasiri zai yi wa yaro ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ana yin wannan ne don a fara nuna wa yaro yanda ake kidaya, yanda kuma ake rubutu. Idan yaro ya fara samun wannan in ya shiga primary ba karamin ci gaba zai yi ba. Na uku, ana yin wannan domin ko da shike wannan yana daga baya ne, a taimaki iyaye a lura da ƴaƴansu a lokacin da suke ba da hidimansu na raya ƙasa, su kuma a wasu wani ayyukansu daban. A lura da ɗanka, a bashi care da attention gaba ɗaya, yaro yana hannun wani. Sannan kuma wannan ilimi, wannan ilimin share fage ɗin, wani tasirinsa kuma a wannan policy na education shine zai shirya yaro ya san menene amfanin haɗa kai, haɗin kai tsakanin yara, tsakanin su da wasu yara, haɗin kai da kuma mutunta juna.
Babban abin damuwa da karatun share fagen shiga firamare shine akasarin makarantun na kuɗi ne, kuma galibin malamansu ba su da horarwa ta musamman wurin lallaba da tarbiyyan yara ƙanana. Professor Bashir ya ƙara bayani bisa wannan.
Amma abin bakin ciki shine tsarin gudanar da abin nan ilimi na ƙasa, yauwa, tsarin gudanar da ilimi na ƙasa shi ma ya bar wannan abin karazube hakan nan. Me nake nufi da karazube? Kuskuren da aka yi na farko, yawan abin policy ma ya bar wannan hannu, wannan abin a hannu ƴan kasuwa. Kai ka yi karatu, ni na yi karatu, na rasa aikin yi, in je in bude wani ɗan makaranta a falo, in aje yara, ina lura da yara, ina ba su early child education, ko ina shirya su transition daga gida zuwa primary. Ka tuna, waɗanda aka bar masu su yi ɗin nan, su kansu sun yi wannan karatu, yanda za a lura da irin waɗannan yaran ne? Ba su yi ba. Me yasa ba su yi ba? Na ɗaya tukuna, a cikin tsarin ilimi na ƙasarmu, yawa makarantu da za ka je, ko da teachers college ne, ba abin nan jadawali na yanda za a koyar da mutum yanzu zai lura da irin waɗannan ƙananan, har ka zama wai jigo ko kuma gogegge ne a irin wannan ilimin na karantar da irin, lura da irin waɗannan yara. Ina nufin professionalism, kaga babu.
Domin zama sana'arka.
Ya zama sana'arka. Yauwa, zama sana'arka. Ba wanda zai koya maka wannan. Na ɗaya kenan. Na biyu, zaka ga yanda tsarin ilimi na ƙasan ya bada wannan abu, wato makarantun nan da suke lura da yaran nan ba a sa musu ido, balle ma a ce kamar yanda ake wa wasu makarantu a ce ai accrediting nasu a basu a abin nan
takardar sheda
cewa mun yarda da abin da kuke yi.
Har wa yau malama Zainab Umar ta shawarci irin waɗannan makarantu da su ɗauki ɗalibai da suka karanci darussan koyar da azuzuwan share fagen shiga firamare.
Matsalarmu dai yanzu ba mu daɗe a ta nan da karantar da ɗalibin da za su je wannan abin nan ba, amma akwai su. Ko mu a nan college an fitar, ko a Hong an fitar da wasu. Mu dai muna fata gwamnati waɗannan da aka fitar da, in aka ɗauke su a sa su karantar a irin waɗannan ajujuwan.
Jama'a da dama na ganin kamata ya yi gwamnati ta shiga tanadi da kuma yaɗa waɗannan makarantu don samar da daidaito tsakanin yara da ke karkara da kuma na birane. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Makon jiya mun yi alƙawarin kawo muku amsar tambayar da wakilin sashin Hausa Muhammad Ibrahim Kori yayi wa shugaban hukumar ilimi daga tushe a jihar Kano wato Subeb a takaice Malam Zakari Ibrahim Bagwai game da matsalar cunkoso a makarantun jihar. Mun gaya muku a aji guda akwai dalibai da suka zarce 500 kuma ba a ɗakin karatu ɗaya ba kawai. Ga tambayar da kuma amsar ta.
To tun daga halin da ake ciki chairman ku kanku yanzu kididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan ta fito da wannan matsala karara me kuke yi
to abinda muke yi na farko dai a sani cewa babu wata gwamnati a ko ina a duniya da za ta iya biyan bukatun ilimi ta kadai kiyasin da na baka na bukatun mu na ajujuwa akalla muna bukatar abinda ake kira gini mai bene mai aje hudu muna bukatar akalla 6,000 kowane gini irin wannan ana gina shi a akalla miliyan 30 ma da dan wani abu to kaga idan kai lissafin zaka ga ana bukatar kusan naira biliyan 200 kusan naira biliyan 200 idan kana so ka saka kowane yaro a cikin aji a jihar Kano gwamnati tana iyakar kokarinta akwai hanyoyi guda uku da ake samun waraka a irin waɗannan matsaloli na farko akwai abinda muke kira haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wanda kowace shekara abinda gwamnatin tarayya ta bayar gwamnatin jiha tana bada kamarsa a hada a yi gyare-gyare a makarantu a gina sababbin ajujuwa a samar da kujeru da sauransu to a shekara ta 2016 wanda shine wanda muke ciki a halin yanzu domin ana yin aikin ne shekara ɗaya baya da gwamnatin jihar Kano da UBEC ko kuma hukumar ilimi da tushe ta ƙasa gabaki ɗaya an hada kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 762 to idan kai kiyasi zaka ga cewa yin amfani da wannan kuɗin ba zai iya baka block 2 a kowace local government 44 ba
a Kano
domin muna da local government 44 kuma abin takeicin shine abinda aka ba jihar Kano mai local government 44 mai al'umma sama da miliyan 20 shi za a ba jihar Bayelsa mai al'umma mai local government 8 to kaga tun daga mataki na ƙasa an samu rashin daidaito wannan shine hanya mafi ƙarfi wadda ake samu a samar da ajujuwa a samar da abubuwan bukata na ilimi hanya ta biyu shine abinda gwamnatin jiha take fitarwa ta saka a cikin kasafinta na kuɗi na shekara wanda ake bayarwa kai tsaye to wannan gwamnatin jihar Kano tana iyakar kokarinta akan gina ajujuwa amma dai ba za a iya cewa sun isa ba domin ba bangaren ilimi kadai bane akwai bangaren lafiya akwai bukatar ruwa akwai bukatar lafiya akwai bukatu daban-daban kuma kowa ya san irin yanayin da tattalin arzikin Nigeria da jihar Kano gabaki daya ya shiga bayan wannan akwai hanya ta uku wanda anan ma gwamnatin jihar Kano ta yi iyakar kokarinta domin ta maganta wannan matsala shine shigo da al'umma su tallafa ilimi kamar yadda na faɗa a baya babu wata gwamnati ita kadai da za ta iya biyan bukatun ilimi a shekara ta 2016 gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a tsarinsa na hangen nesa sai ya kirkiro wani kwamiti da ake kira kwamitin tallafa ilimi na jihar Kano wanda aka yi shi a santa kuma aka yi shi a kowace ƙaramar hukuma 44 a ƙarƙashin waɗannan kwamitoci a shekarar 2016 ta hanyar taimakawar al'umma da kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun al'umma masu kishin ilimi da 'ya'yanmu an samar da ayyuka na naira biliyan 1 da miliyan 226 a matsayin ajujuwa kayan aiki kujeru littattafai harkokin tallafin lafiyar yara matsuguni na misali wurin abin da ake kira toilet makewayi to kaga gwamnatin jihar Kano tana iyakar kokarinta.
To amma ina batun waɗanda kuke cewa development partners da suke zuwa daga ƙetare?
To development partners da suke zuwa daga ƙetare ai suna cikin rukuni na uku da nake maka bayani hanyoyin da ake samun waraka a harkokin ilimi. Su waɗannan da suke zuwa yawancinsu sun fita allaka akan bayar da dabarun koyarwa, wato abin da ake kira horo,
training.
Ai da Hausa muke magana. Sun fi ba da ƙarfi a fannonin horo na malamai. Suna ba da tallafi wajen samar da ajujuwa da gyaran ajujuwa, amma su wannan ba fa shaida ne su ba, domin sun ɗauki wannan nauyin gwamnati ne. So da ka sun fi damuwa da bunƙasa ƙwarewa ta ma'aikata.
To Chairman, ka yi mana lissafin nan da wannan ƙididdiga da kuke da ita. Wataƙila mai saurare zai ce akwai wani tasiri da kuka yi misali na cewa kuna buƙatar azujuwa 50,000 amma yanzu kuna da 30 da ɗoriya.
30
da ɗoriya.
Da biyu daidai.
Akwai wani tsari da kuka yi na cewa daga yanzu zuwa shekara kaza ko kuma wani wa'adin lokaci kaza za mu rinka yi har ya wadatu, misali a kammala waɗannan adadi da ake bukata la'akari da kuma cewa mutane da za su iya karuwa?
To alhamdulillah akwai wannan tsari ƙwarai da gaske, domin akwai tsarin ci gaba ko bunƙasar ƙasa wanda ya ɗauki tsawon shekara 10 wanda ake kira development plan a ƙarƙashin fannonin ilimi na jihar Kano. A ƙarƙashin wannan tsari akwai yawan ajujuwa da aka ɗauka lallai za a gina, akwai yawan ɗalibai da aka ɗauka lallai za su shigo tsarin karatu. Tsari ne na shekara 10, kuma kowace shekara akan sa wani ɓangaren a cikin budget, wani bangaren akan jingina shi ga taimakawar al'umma, wani bangaren akan jingina shi ga taimakawar ƙasa da haɗin gwiwa da jiha, hanyoyi ne daban-daban. To amma abin da ni ya fi damuna yadda al'ummarmu muna da ganiyai a jihar Kano, muna da masu hali, muna da manya-manyan masu kuɗi. Hasali ma wanda ya fi kowa kuɗi a duniya baƙar fata ai mutumin Kano ne. Me yasa ganiyan nan namu ba za su shigo fagen ilimi su taimaka domin a fita daga wannan matsalolin?
Wataƙila za a ce hukumomin gwamnati kamar irin su BEB ne ba sa yunƙurin su taɓa alli da su ko?
Ai yanzu na gaya maka cewa an kafa kwamitocin tallafawa ilimi a kowace ƙaramar hukuma, kuma waɗannan kwamitoci an ɗebo wa membobinsu ko wakilansu daga dukkan wani ɓangare na al'umma. Akwai sakataren ilimi yana ciki, akwai hakimi yana ciki, akwai shugaban ƙaramar hukuma yana ciki, akwai masu kuɗin gari suna ciki, akwai limamai suna ciki, akwai duk wani rukuni da za ka tuna. An fitar da ɓangarori guda 13 ba ɓangaren da ba shi da wakilci a cikin wannan kwamiti.
Amma ga shi kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu, ba sa amsa kiran na gwamnati ne ko kuma ina gizo yake saga?
Kamar da na gaya maka, a shekara ta 2016 an samar da ayyuka ta waɗannan hanyoyi sama da na miliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu da ashirin. A shekara ta 2017 an samu kusan naira biliyan ɗaya. So idan ka haɗa za ka ga cewa ta hanyar al'umma an samar da abubuwa domin tallafa ilimi sama da naira biliyan biyu. To amma kamar da ka sani, dambu idan ya yi yawa baya jin mai.
Wai wani ya ce an zuba man da yawa kamar duro ɗaya?
Ai to duro ɗaya ai a kasuwa ake sai da man, kyauta ake barawa a kasuwa? Na tambaye ka, man a kasuwa kyauta ake barawa? Gaban an sa mana ɗan jarida, gaban an sa
ana barawa kyauta ma?
Kyauta? To ai shi sa muka zagaya wajen mutane su ba mu kyautar su taimaka wa 'ya'yansu domin 'ya'yansu su samu ilimi mai inganci.
Yanzu tunda kuna da
abin da nake so da kai da al'umma ku gane hamadani shine ilimi domin kowa nauyin kowa ne, kuma babu wani abu da muke da shi wanda ya wuce 'ya'yanmu. Kuma ilimi garkuwa ne ga 'ya'yanmu, rayuwarsu ta yanzu da rayuwarsu ta gobe garkuwa ce ga ƙasar mu gabaki ɗaya da al'ummarmu.
Masu sauraro, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Nagari na Kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.